لا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. bayan haka ƴan uwa, ina mana gaisuwa ta addinin musulunci. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Yau rana ce ta Asabar, kuma safiya ce ta 15 ga watan 5 a shekara ta 1422 bayan hijira, wanda ta yi daidai da 4 ko 5 na yau, 4 ga watan takwas shekara ta 2001 miladiya, kamar yadda kuka da sanarwa. Farko, ina godiya ga Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala da ya bani ikon amsa wannan gayyata duk da na zo a makare. Kamar kuma yadda aka faɗa a karan farko, lokacin da aka tsara zuwan nawa ya ci karo da lokacin da nake gudanar da waɗansu ayyuka na shekara-shekara, ita ce daura ko kwas na musamman da Islamic University na Madina suke gudanarwa a nan Najeriya, a waɗansu jihohi daga cikin jihohin Najeriya guda hudu, a jihohi hudu cikin jihohin Najeriya, wanda yana ɗaya daga cikin jami'ai da suke gabatar da wannan aiki, da haka ban samu na zo ba. Sannan kuma abu na biyu ya kasance yau ɗin, wato na game da 'yan waɗansu muskilolin da saura kaɗan da ba zan samu zuwa ba, amma dai Allah ya kaddara zuwa. Don haka ina fatan za a yi mun hanzari bisa ga jinkiri na da na yi na zuwa ɗin, kuma ina fatan za a yi mun hanzari bisa ga rashin samun sukunin in rubuta lakcar a rubuce kamar yadda takardar gayyata ta nuna. Sannan kuma a yi mun hanzari bisa ga rashin bin tsarin da aka bani a rubuce na fillafillan bayanin da aka ce in fara da gaɓar magana ta kaza, sannan ta kaza, sannan ta kaza. Gaskiya duk ban samu daman sukunin wannan ba. Lakcar ce wadda take, bana tsammanin za ta zanto cikakkiya, amma kuma ina fatan gurguntakar da za a samu a cikinta ba ta yi yawa ba, ta yadda ba za ta hana ta tafiya ba. Mu'amala tsakanin musulmi da wanda ba musulmi ba, ƙwanƙwasa ƙofar wannan maudu'i musamman a wannan lokaci da muke ciki, ko musamman a nan cikin garin Kaduna, yana da matuƙar muhimmancin gaske. Maudu'i ne da ya kamata malamai su rinka gudanar da darussa a kansa lokaci bayan lokaci, domin musulmi ya ginu a kan koyarwar Alƙur'ani mai girma da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, da kuma tarihin rayuwar sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallam, waɗanda su ne musulmai na farko da suka aiwatar da koyarwar Ƙur'ani a aikace. Gabar magana ta farko a haɗuwata da ku ta yau ita alaƙa tsakanin musulmi da wanda ba musulmi ba, asalin yadda Alƙur'ani ya gina ta, alaƙa ce ta kai daban ki daban, saboda bambanci da juna da aka samu tsakaninka da shi ta fuskar aƙida ta zuci, ta fuskar ayyuka na ibada, ta fuskar tsare-tsaren gudanar da rayuwa da kai musulmi kake gina naka gurgudan hasken ayoyin Alƙur'ani da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. Shi kuma wanda ba musulmi ba yake gina nashi gurgudan yadda addininsa ko al'adarsa ta gadar masa ta koyar da shi. To kaga annan dole a samu bambanci tsakaninku, a aƙidance kuna da bambanci, a addinance wajen ayyuka na ibada kuna da bambanci, haka akan samu bambanci mai tarin yawa wato ainihin ta fuskar ma'amaloli na rayuwa. Domin addinin musulunci addini ne da ya gino bisa ga aqidar imani da Allah subhanahu wa ta'ala, kadai ta shi kadai ta fuskar rububiyya da ta fuskar ilahiyya da ta fuskar al-asma'i was sifat. Abin nufi da kadai ta Allah ta fuskar rububiyya, kadai ta shi ta hanyar dukkan ayyuka da suka shafe shi. Shi kadai ne ke kashewa, shi kadai ne ke rayawa, shi kadai ke saukar da ruwa, shi kadai ke fitar da tsirrai, shi ne mai wadatarwa, shi ne mai talautarwa, shi ke kawo dare da rana, shi ke kawo yanayi guda uku ko hudu cikin shekara, yanayin damina da yanayi na bazara da yanayi na sanyin hunturu da yanayi na rani. Dukkan waɗannan al'amura Ubangiji ne ke jidduya su, gwargwadon yadda idan iradarsa ta ga dama, gwargwadon yadda mashi'arsa ta ga dama subhanahu wa ta'ala. Wannan shine abin nufi da cewa kadai ta Allah ta fuskar rububiyya. Ba wani rabbu a duniya shi kadai, lahul khalqu wal amru tabarakallahu rabbul alamin, shi kadai ya halitta, ba wanda ya bashi tanyo ko agaji ko taimako. Sannan shi kadai ke gudanar da al'amuran halittar, babu mai taimaka masa. Dukkan wanda ba shi ba farau ne, amma shi Allah ba farau bane. Dukkan wanda ba shi ba yana da ƙarfi, amma shi Allah ba ya da ƙarfi. An ce masa na farko ba dan yana da farko ba, an ce masa na ƙarfi ba dan yana da matuƙa ko iyaka ba. Huwal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batin wa huwa bi kulli shay'in alim. Dan haka kadai ta Allah ta wannan fuskar aqida ce cikin aqidun musulmai wanda suka koye ta gurgurdan wahayin da Allah ya saukar bisa ga annabawansa. Aqida ce wanda annabawa suka zo da ita, ita ce aqidar annabi Adam alaihi salam da dukkan zurriyarsa har zuwa ga annabin karfi shine shugaban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sannan kadai ta Allah ta fuskar yi masa bauta shi kadai, sai da ba za a sa masa kifiya ba. Kadai ta shi ta fuskar sunayensa masu tsarki da kuma sifofinsa na kamala. Ita wannan aqida wanda ita ce aqidar musulunci, da ita ne musulmi ke shan bamban da wanda ba shi ba. Duk wanda ba musulmi ba, da wuya ka samu ya sallama wa Allah ta fuskokin nan da muka zana a baya. A ganinsa banda Allah wani na da ikon ɗaya daga cikin wannan, ko dai ya yi shi kaɗai ko ya taya Allah yi, ko a bi ta kansa don ya tilasta Allah ya yi. Wanda a aqidar musulunci Allah kaɗai ke yi, ba mai taya shi, ko ba a bi ta kan wani don ya tilasta shi ya yi, don shi ne fa'alun lima yurid, inna Allaha yaf'alu ma yurid, shi ke aikata abin da ya ga dama, ba mai masa tilas a cikin abin da bai so ba subhanahu wa ta'ala. Kuma wannan ita ce farkon aqida ta ɗan adam, domin dukkan aqidar da ba wannan ba ita ce baƙuwa a wurin ɗan adam. Amma wannan aqidar ita ce farkon aqida ta ɗan adam. Dukkan marubuta a tarihin addinai, musamman musulman cikinsu, sun yarda cewa al-aslu fi bani adam shine at-tauhid. Asalin rayuwar ɗan adam ta gina ne akan tauhidi, akan haka Allah ya halitta shi. Shine abin da ake kira fitra, da Allah ya ce fitratallahi allati fatara an-nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah zalika ad-din al-qayyim. Shine abin da manzon Allah ya furta cikin hadisin Bukhari da aka rawaito daga Abu Huraira, yace ma min mauludin illa wa yuladu 'ala al-fitra fa abawahu yuhawidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi kama tuntajul bahimatu bahimatun jam'a hal tuhissuna fiha min jad'a. ثم قال ابو هريره اقرؤوا ان شئتم فطره الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن اكثر الناس لا يعلمون. بذلت باب وني جاريري ده za a haifa anan Nigeria ko a Russia ko a America ko a Ingila ko a Burkina Faso ko a wata kasa ta duniya, ba wani jariri da za a haifa a gidan liman ko a gidan fasto ko a ko ina a duniya illa wa yuladu ala al-fitra, fati ana haihuwarsa ne akan tsarki na musulunci. To me ake nufi da fitra? Waɗansu malamai suka ce shi al-islam din shine fitra din, waɗansu malamai suka ce abinda ake nufi da fitra wani isti'dad, wani kimti da shiri da Allah ke halittar dan adam akai mace ko namiji, wanda inda za a kyale shi kada ya bi sharri, kar ya ga sharri, shi kadai zai bi tafarkin shari'a. In dai an kyale shi ba a yi masa katsalanda ba, kar ya gani a wurin mahaifansa, kar ya gani a makaranta, kar ya gani a titi, kar ya gani a akwatin talabijin, kar ya ji labarin sharri, a kyale shi shi kadai zai tafi ne kan tafarkin musulunci. Don wannan shine fitra. Sai manzo Allah ya ce fa abawahu, iyayensa guda biyu ne, yuhawwidanihi, suke mayar da shi ba yahudi, iyaye ko masu tarbiya waɗanda suke a madadinsu, au yunassiranihi ko su mayar da shi krista, au yumajjisanihi ko su mayar da shi ba majusi. Sai manzo Allah ya tsaya a nan gurin, saboda waɗannan addinan da yahudanci da kiristanci da majusanci su ne shugabannin addinai da ba na Allah ba. In aka faɗe su sauran duk sun shiga ciki. A nan bai ce auyo muslimanihi ko su mayar da shi musulmi ba, don da mata akan musulunci aka halice shi. Daga musuluncin da aka haife shi ne suke jirkitar da shi ta hanyar mummunan tarbiyya. Sai manzo Allah ya karfewa kama tuntajul bahimatu bahimatan jama'a, irin yadda ake haihuwar dan shayi, dan tinkiya ko dan akuya, da cikakkiyar halitta, kafafu da idanu da kunnuwa kamar yadda suke. Hal tu yasuna fiha min jada'a, ka taba ganin an halitti ko an haifi dan tayi na tinkiya ko na akuya da kunne daya ko da ido daya ko da gutsurarren kunne ko da gutsurarren ido? Hal tu yasuna fiha min jada'a, ai da kamilar halitta ake halittar su. Bayan an halitte su ne, tsautsayi ko karo ko kadewar mota ko kai farmakin dabbar da ta fi wannan dabba karfi za ta sa ta rasa kunne ko ta rasa kafa ko ta yi kaza? Da Abu Huraira ya faɗi wannan hadisi, fatara nasa alaiha la tabdila li khalqillah zalika ad-dinul qayyim walakin akthara an-nas la ya'lamun. Fitran Allah tsarki kenan na Allah wanda ya halitta bil adam akai farare da bakakin su, wato ya halitta su kan tafarki da addinin musulunci. Wato ita shirka ita ce bakuwa, duk wani karkataccen aqida ita ce bakuwa. Asalin halittar dan adam an halitta shi ne akan tsarki na musulunci, akan tauhidi da kadaita da dayanta Allah subhanahu wataala. To shi yasa da shirka ta zo a matsayinta na bakuwar aqida, ko dukkan wani karkataccen addini da ba musulunci ba ya zo a matsayinsa na karkataccen addini, don ya sama wa kansa gindin zama, dole sai ya faɗa da addinin da ya daɗe da shi har kafin shi ya samu gindin zama. To dukkan addinin da ba na musulunci ba, ba zai samu wani kwakkwaran dalili a shari'ance ko a hankalce da yake tabbatar da shi ba. Da haka sai ya yi amfani da faɗa da rigima da tayar da ƙura don ya sama wa kansa gindin zama. Wajen haka yasa dukkan wanda yake wakiltar wani addini da ba na musulunci ba zai yi kokarin dora mabiyansa akan aqidar fada da musulunci ko gaba da musulunci, saboda musulunci an same shi yayi babakere, shine aka sani, kuma yanzu ake so a zo tsira na garinsa kuma a fi shi karfi. To wajen wannan sai an yi amfani da karfi har kafin a iya murkushe addinin musulunci. Wannan shi ne asalin da ya sa kuka ga wanda ba musulmi ba ya ginu a kan tarbiyya ta ƙiyayya ga musulmi. Kuma wannan ta sa su waɗanda ba musulmi ba, in ka ɗauke su nan musulmi a gefe ɗaya, daura da su opposite da su ga waɗansu addinai a gefe ɗaya, in ba musuluncin a tsakaninsu rigima suke da juna, amma in ga musuluncin sai su haɗe su duka wajen su yaƙi musuluncin. Saboda dukkanin su gaba daya sun san su bare ne in an kwatanta su da musulunci, amma in an hada su da juna watakila kansu na iya haduwa, saboda kowanne daga cikin su kishiya musulunci. Ina fatan kuna fahimta. Wannan ta sa suka ginu akan gaba da ƙiyayya ga musulmi. To kuma wannan ta sa aka ce ku musulmi ku shiga taitayinku wajen zaman ku da su don kada su cutar da ku. Da haka duk abin da Ubangiji Ta'ala ya faɗa a cikin Alƙur'ani mai girma na cewa musulmi ya yi zamanta ka tsantsan da wanda ba musulmi ba, ba dan komai Allah ya faɗe shi ba, dan Allah shi ya halicce su, ya halicce mu, ya san abinda zukatan su suka kunsa na kiyayya gare mu. Mu ba mu san gaibu ba, ba mu san abinda ke cikin zuciyar wani da su wani da su wanta ba, sai abinda Allah ya faɗa mana ta hasken wahayi. Ya faɗa cikin Alkur'ani, yace walan tarda anka al-yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum, ya kuma ce waddu law takfuruna kama kafaru fatakununa sawa'a fala tattakhudhu minhum awliya hatta yuhajiru fi sabilillah, ya kuma ce am turiduna an tas'alu rasulakum kama su'ila Musa min qablu wa man yatabaddalu kufra bil iman faqad dhalla sawa'a sabil, ya kuma ce wadda kaseeru min ahli alkitab law yurdunakum min ba'di imanikum kuffara hasadan min indi anfusihim min ba'di ma tabayyana lahum alhaq fa'fu wasahu hatta yati Allah bi amri, ya kuma ce kaza, ya ce kaza, ya ce kaza a wurare masu yawa da ba su na ta kawo muku misalin su ba. Duk a cikin waɗannan ayoyi waɗanda duk Allah ke faɗakar da mu kan cewa su ɗin fa wanda ba musulmi ba, ba yanda za a yi su ƙaunace mu a cikin zuciya, duk yadda muka yi dabara, duk yadda muka yi wayo, duk yadda muka sassauta, duk yadda muka sallama, duk yadda muka ce a zo a yi compromise dan dai wai su so mu ba za su so mu ba. Ga ayoyi guda biyu kaɗai zan karanta mana ko uku, kuma dukkan su a cikin surori madaniya. Me yasa zan fifita sura madaniya? Dan ba a riga aka shafe abin da ke cikin wannan surar ba, ko alal aqalli ayar da nake so in karanto ba. Ubangiji ta'ala ce ya ayyuhal ladhina amanu la tattakhidhu bitanatan min dunikum la ya'dunukum khabalan waddu ma anittum qad badat al-baghdha'u min afwahihim وما تخفي صدورهم اكبر قد بينا لكم الايات ان كنتم تعقلون ها انتم اولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله واذا لقوكم قالوا امنا واذا خلوا عضوا عليكم الانامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم ان الله عليم بذات الصدور ان تمسسكم حسنه تسؤهم وان تصبكم سيئه يفرحوا بها وان تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا ان الله بما يعملون محيط. Waɗannan ayoyi ina kirga su a matsayin aya ɗaya ne, duk da guda uku ne domin a haɗe suke da juna. Allah ya ce ya waɗanda suka yi imani la tattakhidhu bitanatan min dunikum, kar ku yadda ku riƙe abokanan shawara daga cikin waɗanda suke bare ɗinku, daga cikin waɗanda ba ku ba. Abinda ake nufi bitana, wanda zaka sirranta masa wani abu mai mahimmanci da ya shafi rayuwarka, ko ta kasuwanci, ko ta addini, ko ta siyasa, da kake so ka cimma nasara a matsayinka na musulmi. Duk wanda zaka gana da shi ka faɗa masa waɗansu dabarunka da hanyoyi da ka shata kake so cimma nasara a harkar kasuwarka ne, a harkar yaɗa addininka ne, kar ya zanto wanda zaka kulla wannan da shi ba a cikin addininka yake ba. La tattakhidhu bitanatan min dunikum, kar kai wani sakratare ko wani personal assistant ɗinka wanda ba musulmi ba. Saboda me sai ce la ya'lunakum khabalan, ba sa sassauta muku barna. Waddu ma anittum, su sun so irin abin da zai wahalar da ku. Kullum gurin su ya za ku tagayyara, ya za ku shiga cikin halin kakanika yi da musiba. Kad badat al-baghdha'u min afwahihim, yo aiki ya ta riga ta bayyana akan harsunan su, inji Allah za su zagi addinin ku, za su yi muku habaiti. Kullum babu wata jarida daga cikin jaridun da ake ganin waɗanda ba musulmi bane suka yi kaka gida akan ta, sai ta yi habaiti, sai ta yi zagi, sai ta yi batanci gare mu ko ga shugabannin mu, waɗanda suka soka ko suke ci yanzu, waɗanda ma suka daɗe da mutuwa, ko addinin mu ko aqidar mu. Haka kullum abin yake, ko a Punch, ko a Guardian, ko a Watiti, haka abin yake. Badatul baghdha'u min afwahihim, sai Allah ce wa ma tukhfi suduruhum akbar, abinda zukatan su suka boye ba su samu daman faɗa ba, ya fi muni, ya fi girma. Allah ne fa mahaliccinmu, mahaliccinsu ya faɗa. Qad bayyana lakum al-ayati, Allah ce hakika mun bayyana muku ayoyi, in kuntum taqiluna, inda kuna da hankali ya kamata ku gane. Kai kace wannan ayar yau aka saukar da ita a Kaduna, kai ka ce Jibril din wannan ayar yau yake a wannan masallaci ba shi ne da Jibril din farkon wancan sai Allah ce ha antum ula'i tuhibbunahum sai gashi ku waɗannan musulmai tuhibbunahum kuna ƙaunar su kafiran wala yuhibbunakum su ko ba ta san ku wa tu'minuna bil kitabi kulli ko kun yi imani da dukkan littafin da Allah ya saukar kun yi da Taurat kun yi da Zabura kun yi da Injila kun yi da Annabi Dawud kun yi da Annabi Musa kun yi da Annabi Isa amma su ba su yarda da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa idza laqukum qalu amanna cikin su akwai waɗanda suka kware wajen munafunci in sun gamu da ku sai mun yarda da ku ai duk ɗaya ne ai a tsaya a gina ƙasa ai a lura da zaman lafiya ai ai kaza wa idza khalau in ko sun keɓanta da juna sun kadai nasu ya nasu azu alaikum al-anamina min al-ghayz har sai sun ga gatsi dan yatsa dan jin haushin ku sallati qul mutu bi ghayzikum kace da su ku mutu da fushin ku inna allaha alimun bi zati az-zuwar allah masani ne dangane da abin da zukata su kunsa da haka in ma kun koye wani abu mummune ba su sani ba allah zai saukar da wahayi ya sanar da mummune dan su ji gataita yanzu ayar kashi sallati in tamsakum hasanatun tasu'u in wani kyakkyawan al'amari ya same ku yana munana musu ba sa san haka wa in tusibukum sayyi'atun yafrahu biha in wani mummunan abu ya auka muku arin kike suke ne haka kullun suke wannan fa Allah yana magana akan min dunikum rawun yahudu ne nasara ne majusawa ne yan addinin buda ne yan addinin sikh ne a kasar india ko ma wane ne min dunikum wanda dai ba ku ba ku musulmi farare ne bakake ne na gida ne na waje ne duk haka haka Allah ya faɗa cikin wahayi babu yadda muka iya sai dai maimaita in ma muna da laifi a ciki to laifin maimai ne malaman balaga suka ce abinda za ka gane munin kiyayyar da suke muku da Allah ce in tamtaskum hasana wajen hasana kyakkyawan abu in ya shafe ku sai ya kawo lafazin mas wa in tusibukum sayyi'a sayyi'a mummuna abu in ta same ku sai kawo lafazin al-isaba in tusibukum dan al-mas dan abu na alheri ko ka dan ya shafe ku haka ba ka so ko mun kankantar sa ko daidai kan farce ba sa so ku samu amma idan sharri ne ba wai ka dan suke so same ku ba tusibukum in ya rufe ku gaba daya ya farahu biha farin ciki suke to wannan aya tana cikin suratul ali imran suratul ali imran ko madaniya take kamar da kuka sani a cikin suratul tauba ubangiji subhanahu wa ta'ala yake yurdunakum bi afwahihim wa ta'ba qulubuhum wa aktharuhum fasiqun kullun suna neman yarda ku ne da harshe sai muku dadin baki a zauna a sulhunta a sasunta wa ta'ba qulubuhum amma zukatan su suna kin ku wa aktharuhum fasiqun wato mafiya yawan su sun kauce wa tafarkin Allah ne to waɗannan ayoyi da waɗansu wanda ba su ba duk suna nuna mana wannan a cikin alqur'ani wanda ya kamata mu faɗa ku to wannan ne tasa aka ce musulmi ya kulla alaƙar sa mai ƙarfi da musulmi dan uwansa sama da kowane wanda ba musulmi ba kuma aka ce ka gina alaƙa kan addini idan aka ce gawa na musulmi ne gawa na ba musulmi ba shi wannan musulmin ko da ba yaren mu ɗaya ba ko da ba ƙabilar mu ɗaya ba ko da ba launin fatar mu ɗaya ba garin mu ɗaya ba ba jam'iyyar siyasar mu ɗaya ba shine abin kauna a wurina idan aka ce ga wanda ba musulmi ba ko da a gidan mu aka haife ko da ni na sha mama na sakar mata yasha ƙanina ne ko shi ya sha ya sakar mun wana ne to fa wannan babu wata dangantaka da ta wuce ta jini kadai dangantakar da zaka yi da dan uwanka da aqida ta hada ku ta fi karfi sama da ta wannan haka ake so musulmi ya gino karka gino akan kabilanci sai addini karka gino akan bambancin launin fata sai addini wannan shine asalin hukunci to wannan asalin hukunci ita ce abinda ake kira aqidatul wala wal bara aqida ta so da kuma ki so zaka so musulmi ko da ba dan gidanku bane ba ki kuma zaka ki kafiri ba wai kana kinsa bane dan zanen fuskar sa ko dan launin fatar sa ko dan kabilar sa sai dan munin aqidar da ke cikin zuciyarsa na sanya ma Allah kifiya. Kai kana san Allah sama da kowa, Allah kuma baya san kifiya, ga wani ya sa masa kifiya sai ka ki wancan dan ya so abinda Allah yake. Dan kai kana san abinda Allah yake so ne, kana kin abinda Allah yake kin. Ina fata kun fahimta da kyau. To wannan shine asalin abinda ke tsakani. Mamuni ya so mamuni dan uwansa, ya taimake shi ya girmama shi. Wannan shine ka'idar da Allah subhanahu wa ta'ala ya ita, asiddaw alal kufari ruhamaw bainahum, azillatun alal mu'minina a'izzatun alal kafirin jahiduna fi sabilillah. Wal mu'minuna wal mu'minatu ba'dhum awliya'u ba'd. An gane ku? Saboda haka mummune su zanto masu kaunar juna, masu girmama juna, masu tallafa ma juna, masu taimakon juna. Ko da wani yayi maka ba daidai ba, ka gane bambanci tsakanin abin da yake kai yawa laifi da kuma abin da Allah yawa laifi. In yayi maka laifi yana bin Allah, kai sai ka sassauta naka ka hakura. Ko da akwai sa'in sa tsakanina da wani, har yanzu dai dan yayi min laifi ko ya taka min ko ya zubar min, wannan bai sa ya fitar da musulunci ba. A nan ne zan kullace shi a zuci. In rinka yin zagon kasa in gana kawo masa fikas ko a duniyarsa, a siyasarsa, a kasuwancinsa, balantana kuma akan abin da ya shafi addininsa. Gabar magana ta biyu, tare da dukkan wannan abu na bambancin aqida da ke tsakanin musulmai da kafirai, addinin musulunci a cikin tsarinsa ya tsara kyautatawa, abin da ake kira al-ihsani, ya kuma tsara albir, wato kyautayi da hali na gari da mu'amala ta gari, ya tsara musulmi ya yi wa wanda ba musulmi ba haka. Yayin da ake zaune a gari ɗaya ko a unguwa ɗaya ana makwabtaka da juna, wanda ba musulmi ba ya rinka sansanar kyakkyawar mu'amalarka, kullum ka yi ƙoƙarin yin fice a kansa ta fuskar aikinka ya fi kyau, maganarka ta fi zama ta gaskiya. In a kasuwanci ne ba ka algushu, in a aikin gwamnati ne ba a satar kuɗin jama'a da kai, dukkan wani abu da za a fetir wut Allah wadai ba ka ci. So kake ya ji ƙanshin haka tattare da kai, so kake ka zama masa turare ɗan goma. Kada ka cuce shi, karka zalunce shi. Musulunci ya tsara wanda ba musulmi ba ya kyautata wa iyayensa ko da su musulmi, ya kyautata ma iyayensa ko da su kafirai ne. Haka Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya tsara, wa wassayna al-insana bi walidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahn wa fisaluhu fi amayn an ishkur li walidayk ilayya al-masir wa in jahadaka ala an tushrik بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة واتبعي سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. الله يسمي وسيكي قدام قدام يكو تتام ما هي فانسا بيو دوما ما هي كيو تتام الكيشي نوي باي النوي لولي باي اللولي وهنا على وهن وفصاله في آمين. Kazo yana tsotsan mamanta ya girma har tsawon shekaru biyu. Al-shukru wal walidayk, ka gode mun ta hanyar yi mun bauta, ka gode mu iyayenka ta hanyar ihsani. Haka Allah ya ce, iyayenka za ka yi musu ihsani ko da ba musulmi ba ne ba, ko da kafire ne su kai kana musulmi, ko da kai ne limamin Makka, mahaifinka kuma shi ne fada a wata coci, dole ka yi masa biyayya, ka kyautata masa. Ka tanadar masa tufafi in ba ya da shi, ka tanadar masa wurin kwana in ba ya da shi, wurin kwana da ya dace da yanayi a dukkan yanayin shekara. Lokacin zafi wurin ya zanto akwai wadataccen iska don kare cutu da zafi, lokacin sanyi ya zanto wurin ya dace da zama a lokacin sanyi, lokacin damana kar ka bari ɗakinsa yana yoyo, kar ka bar shi a tsiraice. Dukkan abin da ya shafi rayuwarsa, shi da sha da sutura da kiwon lafiyarsa, dole ne ka yi ko da fa ba musulmi ba ne. Abinda kawai ba za ka tallafa masa ba, wani abin da zai yi don ya saba ma Allah ba za ka yi wannan ba. Yana bota ma gunki, ya ce a rannan tsaye gunkinsa ya kare, kai wurin kafinta ya gyara masa ko ya sassaka masa. Kwalibanin barasa sun kare, yana son a karo masa katan daya, kaga ba za ka sayo masa wannan ba. Yana son Allah dai ka je kasuwar sayo aladu ka ce za ka sayo masa, ba za ka yi sa a yi wannan ba. Dukkan abin da yake saban Allah ne karara, shirka ne, kafirci ne, ba za ka taimaka masa ba. Shine wa in ja hadaka ala an tushrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma. In sun so a kansu sa ka sanya kishiya tare da ni, kar kai musu biyayya su iyayen dai. Wa sahibun huwa fi dunya ma'rufa, ka yi kyakkyawan mu'amala da su a nan gidan duniya tare da ihsani. Wa tabi'i sabila man anaba ilayhi, kai ɗa na gari ka bi tafarkin dukkan wanda yake komawa zuwa gare ni. To kaga a nan a musulunci ne aka samu, aka ce ɗa ya ke fita mahaifinsa ko da kirista ne ko ba yahudi. Ɗauko littafin yahudu kaga inda aka ce ba yahudi ya taimaka wa babansa musulmi, babu. Ko kirista ya taimaka wa babansa musulmi, ba za ka samu ba. Amma mu a addinin mu akwai wannan, musulmi ya ke fita babansa ba yahudi ko kirista, a ce muke da abun faɗa. Wannan na ɗaya ke nan iyaye, wannan ta sa Asma'u bintu Abubakar Siddiq yayar ummuna Aisha, hadisi ya tabbata cikin Bukhari, bayan ta hijira ita da mijinta Az-Zubair ibn al-Awwam zuwa Madina, ta bar mahaifiyarta a Makka tana kafira mushrika, sai uwarta ta naɗe kayanta don ta zo ziyara Madina ta ziyarci ƴarta Asma. Da ta zo sai Asma ta ƙi karɓarta, dan ta san ita musulma ce ga ta kuɓo ta kuma kafira ce, ta ce har sai na ji na yi fitawa wajen manzon Allah. Ta je wurin manzon Allah ta ce kadimat alayya ummi wa hiya mushrika afa atiluha, mahaifiyata ta zo amma fa kafira ce, ni ko ina musulma, shin na sadar da zumuncinta, na karɓi bakuncinta, ta zauna a gidana a ɗakina ta yi kwanakin da za ta tafi? Manzon Allah ce fili ummati, sadar da zumuncin mahaifiyarki. Sannan ta je ta karɓe ta, ta tanambata wurin kwana da abinci da meye, ta yi kwanakin da za ta yi ta koma a musulunci. Yanzu a nan a ce yarinya ta musulunta a nan Kaduna, ta tafi ƙauyen su Zangon ka tafko Nuri, za ta ga iyayenta don Allah za su bari ta dawo lafiya. Amma can gurin ta taso ta zo Madina, manzon Allah ya sa aka karɓe ta, aka yi mata duk abin da ya kamata, kuma ta gama ya ce ta koma gida, ba wanda zai tilasta ta cewa da ƙarfin tsira sai ta karɓi kalmar shahada. Shirkarta da kafircinta bai sa an ƙi mata ihsani ba. Da haka ihsani da ake wa ɗan adam a matsayinsa na ɗan adam, ana yi ga wannan ihsanin ko da mutum ba musulmi bane ba. Ibn al-Qayyim ya ce akwai wannan aya da ke cikin suratul Nisa da ake kiranta ayatul huquqil ashara, wanda Ubangiji ta'ala ce wa abudullaha wa la tushriku bihi shay'a wa bil walidayni ihsana wa bidhil qurba واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت ايمانكم ان الله لا يحب من كان مختالا فخورا. wannan aya ta kunshi haƙi ɗaya har guda goma. Cikin haƙin nan guda goma, ɗaya ne haƙin Allah, tara da haƙin bil adam. wa abdullah wa la tushriku bihi shay'a, shine na farko na Allah. Daga shi abin da ya biyo baya wa bil walidaini ihsana, iyaye kenan. Ayi ihsani, ayi kyautayi da kyakkyawan mu'amala ga iyaye. Wa bizil qurba, dangi, yayyanka ko kannanka, wanda kuke uwa ɗaya uba ɗaya ko wanda kuke uba ɗaya ko wanda kuke uwa ɗaya. Wal yatama, marayu, maraya shine dukkan ɗa namiji ko mace wanda mahaifinsu ya rasu kafin su kai ga balaga, su ake kira marayu. Idan bayan balaga ka balaga ka zama namijin kanka sannan mahaifinka ya rasu, a musulunci ba a ce maka da suna maraya. Ka rasa uba amma kai ba maraya bane. Maraya shine karami wanda ya rasa uba, ya rasa uba tun kafin ya kai ga balaga mata ko namiji. Wali ya sama, Allah ya ce a kyautata musu. Ana kyautata musu ne ta fuska biyu. Abu na farko, abin da yake nasu ne kar a ci musu na dukiya, kar a ci musu iyakar gona, kar a kwace musu floti, kar a cinye musu dukiya, kar a musu babakere a cikin akawun ɗinsu da ke banki. Ɓangaren kyautatawa na biyu, abin da ba su da shi a basu, a basu abinci, a basu sutura, a basu magani, a biya musu kuɗin makaranta. Wal yatama, wal masakin, na gaba su ne al masakin, wato ainihin talakawa mabukata, idan an ce miskini a cikin harshen Larabci ana nufin mabukaci. Shi ko mabukaci, amma dai mabukaci a matakin farko wanda bai da komai, sai ya waye gari zai je nemi abin da zai ci a ranar, ta hanyar faskare ko dako ko ya tuka mota ko ya hau kabu-kabu. Haka akan ce mutum miskini in yana da abin da zai ci a ranar amma na jibi na gobe da na gata baya da tabbas a kai, ko yana da cibi wadatai shi ba, yana da albashi a wata amma da zarin ya karba albashin bayan sati uku albashi ya riga ya kare. Abin da ya rage na kwana tara karshe kafin wata ya wuce kuma sai da bashi zai karasa, to kaga wannan talaka ne. Ko da na da albashi, ko da na kan matakin albashi na 10 ko na 12, matukar adadin iyalinsa da hanyoyin kashe kudinsa wanda suka rataya a wuyansa sun sa wannan baya karasa masa, to talaka ne shi, yana bukatar kyautatawa da ihsani. Ko da yana da sana'a, yana da keken dinki yana yi, amma abin da yake samu ana rayuwa ne kadaran kadahan, yau da kai gobe babu, to wannan shi ma miskini ne, yana bukatun a taimaka masa. Ko yana fawa, ko direban mota ne, ko dan sanda ne, ko soja ne, abin da ake bashi na albashi bai wadace shi ba. Ko irin traffic nan ne da yake traffic yake ba da hannu, abin da ake bashi na albashi bai wadace shi ba, har yanzu yana cikin masaki. Kada mu dauka miskini shine gurgu da makaho da kuturu da mai jan gindi da mai ido daya, a'a, waɗannan nakasa ce, nakasa ba ta nuna talauci. Ta iya ga wani makaho amana da kuɗi, kaga ba za a bashi sadaka ba, ga wani kuturu ne amana da kuɗi, ba za a bashi sadaka ba, ba za a bashi zakka ba. Abinda yake nufi da miskini marafi, sawa'un nakasashe ne ko ba nakasashe ba. Wal masakin, Allah ta yake sawa miskinai. Wal jari zil qurba, da dangi da wal jari zil qurba, da kuma wato makwabci ma'abucin kusanci, gashi makwabcinka gashi akwai dangantaka ta jini. Wal jari zunubi, na gaba makwabci wanda yake manisanci, makwabcinka ne kadai amma ba dangantaka jini tsakaninku, musulunci ya ce ka kyautata masa. Kaga a nan gurin hatta makwabta ana musu ihsani, a kyautata musu. To wannan musulunci ya tanadi wannan fa, makwabci ka kyautata masa. Wasahibi bil jambi, as-sahibi bil jambi, malaman tafsiri suna masa fassara biyu, waɗansu sun fassara shi da matarka ta aure, suka ce shine as-sahibi bil jamb, waɗansu malaman suka fassara as-sahibi bil jamb shine abokin tafiya wanda mota ɗaya ta hada ku ko jirgi ɗaya ko kwale-kwale, daga nan za ka Kano kashi gabas ko taxi, sai ga wannan yana makwabtaka da ni, za mu Kano tare, ban taba ganin sa ba a duniya sai yau. Daga nan zuwa Kano awa 2.5 ko awa 3, sai Allah ya tambaye ni a tsawon wannan awa 3 da muka yi, wanda daga su kila ba za mu sake haduwa ba har duniya ta tashi, na cuce shi ko ban cuce shi ba. Mun shiga jirgi da Kaduna za mu Lagos tare, ko mun tashi daga Abuja za mu sauka Amsterdam, ko mun tashi daga nan za mu Hong Kong, ko za mu je New York ko England ko London ko meye za mu je, duk inda za mu tafi wannan dan tsawon tafiyar sai an tambaye ni yaya na cuce shi ko ban cuce shi ba. As-sahibu bil jambi kenan. Wa bil sabil, matafiyi da ya keto ta garin ka guzuri ya kare masa. Wa ma malakat aymanukum, da abinda hannunku ya mallaka na kuyangi kamar bayi kenan, ko bawa ne, sai kai masa ihsani, sai ka kyautata masa. Ibn al-Qayyim a cikin littafinsa yake cewa waɗannan jinsunan mutane guda tara da Allah ce a kyautata musu, kai musulmi aka ce kai musu kyautayi, mu sake lissafa su kuji, shine wa bil walidaini ihsana, ba ɗaya ba kenan, wa dhil qurba biyu, wal yatama uku, wal masakin hudu, wal jar dhil qurba biyar, wal jar dhunubi shida, wa sahibi bil jambi bakwai, wa bin sabili takwas, wa ma malakat aymanukum tara. Nau'ikan mutane guda nawa? Tara. Yace dole ne kai musulmi kai musu ihsani ko da su kafirai ne, ko kafiri ne in ya zanto mahaifinka dole ka kyauta masa, ko kafiri ne ya zanto wanka ko kaninka ya rasa ci ya rasa sha ya rasa sutura dole kai masa, ko kafiri ne ya zanto maraya ne aka mutu aka bar shi, iyayensa sun mutu sun bar shi yana yaro karami ko yarinya karama, dole kai masa ihsani a matsayinsa na bil adama. ko kafiri ne in yi zanto miskini, ko kafiri ne in yi zanto makwabci, ko kafiri ne in yi zanto abokin tafiya, ko kafiri ne in ta zanto matarka cikin irin matan da aka halatta aure na ahlul kitab yahudu ko nasara, ko kafiri ne in yi zanto bawanka to balantana yaron gidanka, dole ne kai musu ihsani. Mu a musulunci ne a addinin mu ya kunshi wannan, a faɗa mana sauran masu addinai su kuma ina su aka ce su yi mana wannan a cikin addininsu, a ina aka ce su yi mana wannan? Tarihin rayuwar yau ya gaskata kyakkyawar mu'amala da musulmi, duk inda aka yi rikici tsakanin musulmi da ba musulmi ba sai ka samu musulmi aka yi wa ta'addanci. Ka ɗauko tun tarihin da a duniya zuwa yau, yakin farko da aka yi cikin musulunci yakin Badar da aka yi cikin shekara ta biyu bayan hijira lokacin rayuwar manzon Allah. Wannan yaki na Badar me ya sababin sa? Musulmi ne kawai takobin suke kihewan jinin kafiri sai kai musu hari? Ba haka bane ba. Musulmai ne suka riƙe addinin musulunci, suka yi imani da manzon Allah. Iyayensu da yayyensu da iyayen gidansu suka musguna musu, suka yi takarda ta yarjejeniya cewa duk wanda ya shiga musulunci in ya zo sayan haja a kasuwa kar a sayar masa, in ya kawo wata kar a saya, in ya zo neman aure kar a baki, kar a auri yarsa. Aka yanke kowace irin mu'amala da su, aka sursasa su suka yi hijira zuwa Habasha karo na ɗaya da na biyu, ƙarshe suka yi hijira suka taho Madina. In ma za ka fito daga Makka ka taho Madina, ba a yadda ka fito da kokobanka, ba a yadda ka fito da matarka, waɗansu ma sai cikin duhun dare suke fitowa. Sun kyale jarinsu na kasuwanci, sun kyale ƴaƴansu da gidajensu kafirai sun kwace musu. Lokacin da aka yi hijira an zo Madina, sai manzon Allah ya samu labarin Abu Sufyan ya taho da wani ayari na ƴan kasuwa na mutanen Makka da hajar kasuwancinsu ya je Sham. Gashi yana hanyarsa ta dawowa daga Sham zuwa ƙasar Madina zuwa Makka, dole kuma zai bi ta gabar Badar. Badar tsakaninta da Madina kilomita 70 ko na makamancin haka. Sai manzon Allah ya ce, to kun ga dukiyoyinmu da aka kwace mana a Makka aka hana mu fitowa da su, yanzu ga Abu Sufyan ya taho da dukiyar mutanen Makka da kasar Sham zashi Makka, mu bi shi mu ma mu tare mu kwace dukiyar a madadin waccan. Dan Allah, wannan zalunci ne ko adalci? Abinda manzon Allah ya fita kenan zai yi, ba da niyyar fada ba. Dan haka gaba daya ma waɗanda suke da makamai ba su fi mutum bakwai ba ko biyar. Abin hawa ma raƙumi ɗaya mutum uku suke bayayya a kai. Sai a baku raƙumi ɗaya ko uku, idan na hawo yi kilomita biyu in sauka, Alhaji na ce ya hau shi ma yi kilomita biyu ya sauka, wannan malamin ya hau yi kilomita biyu a sauka, kilomita biyu na gaba in hau. Haka aka rinka yi, aka haɗa hatta manzon Allah shi da mutum biyu kan raƙumi ɗaya. Suka ce, manzon Allah, mu mun yafe namu, ita hawa? Manzon Allah ya ce, ma antuma bi aqwa minni, ai ba ku fi ni ƙarfi ba da jarumta. Ya ce, wa ma ana bi aharasa minkuma alal ajri, kuma ni ban jibo kuɗin lada ba, kuma kuna kuɗin lada. Ba ku fi ni ƙarfi ba, ban fi ku kuɗin lada ba. Ku zo a yi kilomita biyu in sauka, wani ya hau kilomita biyu sauka. Haka manzon Allah ya tarbiyyantar da sahabbai aka tafi. Rayuwa ta tarbiyya kenan. Rayuwa ta muwasa ce, tuɗan niɗin tuɗe ka. Haka manzon Allah ya gina sahabbai a kai aka tafi. To lokacin da aka je Badar ɗin nan, abin da ya sa aka fita kenan, ba da niyyar faɗa ba. Har ma lokacin da suka fito, bayan sun yi wata tazaran tafiya kafin su ƙarasa Badar, sai manzon Allah ya ce, an nuna mun a cikin mafarki cewa dai ɗaya daga cikin biyu zai faru. Ko dai mu haɗu da Abu Sufyan shi da ayarin kasuwancin da ya taho mu kwace hajar mu koma Madina, ko kuma mu haɗu da mutanen Makka. Dan Abu Sufyan ya samu labarin mun fito, yanzu haka ya tura mutanen Makka sun yi runduna ta yaƙi sun taho. To cikin biyu dole za mu haɗu da ɗaya. Sai sahabbai suke cewa, ina ma dai mu haɗu da Abu Sufyan ɗin a koma gida lafiya? Ba sa son a haɗu da waɗancan. Saboda su musu fito da shirin yaƙi ba, ba makami, ba abin hawa. Mutum 310, waɗancan kuwa arna sun fito don mutum 1,000. Shi ne Allah ke ba da labari, كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين الكارهون يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون وإذ يعدكم الله إلى طائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون. Abai suka fito, Allah yake cewa kai ka ce ana jansu ne wurin mala’ika kawai zai yanke su ba sa sau da aka ce yaƙi za a yi. Yake tana lokacin da Allah ya muka alƙawarin za ku haɗu da ɗaya ko dai Abu Sufyan ko kuma kafiran Makka. Ku sahabbai kuna fatan ina ma ku haɗu da Abu Sufyan kar ku haɗu da masu ɗauki da makami. Allah kuma yana son ya tabbatar da gaskiya ya rusa ƙarya sai ya ƙaddara muku haɗuwa da masu makamin ba masu kayan yaƙi ba masu kayan kasuwanci ba. Kun ga anan gurin sahabbai ba su fita ba da nufin ayyaki. Allah ne ya kaddara, Allah ne ya haɗa su. Shi yasa a cikin ayoyin da ake magana akan wannan sai kaga Allah na cewa wato ainihin walau tawa'atum lakhtalaftum fil mi'ad walakin liyaqdi Allahu amran kana inda an yi alƙawarin za a haɗu da ku sahabbai kun sha kwana. Amma dai kitibul akai ba ku tsammanin haɗuwa za a yi. Liyaqdi Allahu amran kana mahula. Dan Allah ya zartar da wani al'amarin da ya riga ya rubuta shi a cikin littafin kudurarsa cewa sai ya faru kaddara ta riga fata. To kaga anan gurin ba musulmi ne suka tayar da hankali ba, ba su suka yi rikici ba, tsokana su aka yi. Wannan fa a tarihin da yaki na biyu da aka yi shine me ghazwatu Uhud a cikin shekara ta uku bayan hijira. Ghazwatu Uhud, dutsen Uhud din fa gashi ga Madina, kana ganin shi idan ka je Madina. Da su aka yi da kafiran Makka suka taso suka shanye kilomita 420 don su zo Madina ta yaƙi manzon Allah. Shi ya fito don ya kare kansa da wanda ya cinye kilomita 420 don ya kawo hari da kai da ka fito a bayan garinka don ka kare garinka. Waye aka tsokana, waye ɗan tsokana? Amma dukkan mulki ne ya fi gudu. Su suke da CNN, su suke da watete, su suke da watete, kullum sai a ce mu da 'yan ta'adda sai mu yi shiru. Saboda ba mu da kafar watsa labaran da za mu faɗa. A gida su suke da fan, su suke da Vanguard, su suke da Guardian, su suke da This Day, muku ba mu da komai sai irin Weekly Trust ko Daily Trust da dai wata irin can da can da can, sai kisa sai a faɗa mana komai, ba mu da bakin da za mu rama. Amma mu ake kai mu hari a tarihin da haka. Idan ka dawo a yanzu a dai Najeriya gefe guda, ɗauki Philippines, tun lokacin shugaba Marcos ake kace musulmi har yau, Kirista ne kuma suke mutu. Ba musulmin ne suke tsokana ba. Dauki abin da ya faru a Bosnia Herzegovina, dauki abin da ke faruwa a Bama, dauki abin da ke faruwa a kowane yanki na duniya kafin ka dawo nan Najeriya. Fara daga rikicin kafantan ta fara ɓalewa, zangon katab can arnan batama a tsohuwar jihar Gongola da sauransu, duk ina ne inda mu ne muka yi tsokana? Babu inda mu ne muka yi tsokana, sai dai a tsokane mu. Mu saboda haƙurinmu mun yarda Najeriya a matsayinta na tarayya da mu muka fi yawa a cikinta, amma aka mayar da alaman asibitin sai zanto cross. Ba mu taɓa yin rigima mun ce sai an mayar da shi wata ko itaciyar dabino ko hoton Kaaba, wanda in mun ga dama sai mu tafi yin wuya mu ce a raba asibitocin gidowa biyu na mai a masa alamar ɗakin Kaaba ko a sumiyar masallacin Madina. Amma ba mu yi ba, aka yi hutun Kirsimeti ba mu tayar da rigima ba, aka yi hutu na Happy New Year ba mu yi rigima ba, iskar Monday duk ana ta yi duk shekara ba mu yi rigima ba. Wace ce Friday duk ana ta yi, duk ba mu yi rigima ba, ba mu taɓa tayar da jijiyar wuya ba. Duk abin da aka tsara za a yi ba ma rigimar cewa don me ake yi. Na masu
hankali
da Allah ya ba su, don duk ɗan adam yana da hankali wanda ya tsara da dabba. Ya kamata su yi tunanin waɗannan al'amura, su kalle su da madubi na adalci. Ihsani, Allah maɗaukakin sarki ya shar'anta mai musu. Sannan abu na uku, gaɓar magana ta uku, mu'amala tsakaninmu da waɗanda
ba musulmi ba
an halatta mana cikin al'amura masu tarin yawa. Misali na farko, an halatta mana mu'amala da su a harkar kasuwanci ko mu siya a wurin su ko su siya a wurin mu ya halatta mu je wurin su mu sai haja ya halatta su zo wurin mu mu sayar musu ya tabbata a Bukhari a kitabul buyu manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama na zaune a kasuwa sai ga wani mutum cikin maguzawa ya zo da wani garke na tumaki ya fita ga manzon Allah sai manzon Allah ya tsayar da shi har yana jin shi da wasa dan kyakkyawan mu'amalar manzon Allah ya ce yaya kyauta ne ko na sayarwa ne sai shi wannan bangon ya ce haba na sayarwa ne ba kyauta ba ne sai manzon Allah ya murmushi ya ce to nawa aka yi cinikayya da shi ya sai tunkiya daya ko akuya daya mutumin ya wuce da sauran ya yi tafiyarsa kaga ya halatta kenan mu siya ko su siya a wurin mu wajen abin da mu za mu siya a wurin su dama mu ai ba za mu siya ba sai abin da ya halatta cikin addinin mu to amma wajen abin da za su siya a wurin mu abin da ya halatta mu sayar musu irin wanda muka san za su yi amfani da shi ne cikin abin da yake ba sabo ba mutum ya zo ya sayi dawa ko masara ko gero ko shinkafa ko sabulun wanki ko na wanka ko na omo ko sukari ko gishiri ko harawar dabbobinsa duk wannan ya halatta mu sayar masa amma in mutum ya zo zai sayi masara ina da tabbas din zai je ya burkutu da ita ne ya zo zai sayi alkamar da na tabbatar giya zai da ita ko inabi ko dabinin da na tabbatar zai sarrafa shi ne ya yi giya to a nan bai halatta in sayar masa ba a nan ko ba bambanci ko da musulmi ne zai saya yayi wannan bai halatta in sayar masa ba ko ya zo wuri na zai sayi wuka zai sayi lauje na zuwa tiyawa wannan duk ba a haramta mai in sayar masa da wuka ko lauje ba amma in ina da tabbas din zai sayi wuka zai sayi adda zai sayi takobi zai sayi bindiga da albarushi a wajena don ya kashe musulmi to zai halatta in sayar masa ba ko zai sayi waɗannan makaman don ya yi amfani da su wajen fashi da makami to zai halatta ba in sayar masa ba a nan ko da musulmi ne ma bai halatta ba balantana na kuma wanda ba musulmi ba amma cinikayya ta yau da gobe wajen kayayyakin buƙatar rayuwa ya halatta mu yi da su banda kasuwanci ya halatta in yi wakafin dukiyata domin kafirai su amfana da ita ga wani gari kafirai ne amma suna wahalar ruwa sai na ware dukiyata na ce a je a gina musu rijiya don su samu ruwan sha wakafi na yi hakan ne don kyautata musu a matsayinsu na bil'adama ina da lada a wurin Allah ya halatta in yi haka abinda ake magana shi ne idan ga wani ƙauye na musulmi suna cikin irin wannan bukatar to ya fi kyamata in yi wa wannan musulman sama da mai yi wa waɗanda ba musulmi ba amma kawai ba a samu wata bukatar ba sai su ne ya halatta in yi musu ya halatta in gyara musu magudanar ruwa a unguwarsu idan unguwarsu ba magudanar ruwa ana yin ruwan sama ruwa ya ambaliya gidajensu su rushe ya halatta in biya wa ƴaƴansu kuɗin makaranta in ne haka duk ba za a ce na aikata haramun ba in taimaka masa da abinci ko sutura ko sabulun wanki ko na wanka in yi wakafin dukiya don su ya halatta kaga wannan wani bangare ne na mu'amala da aka halatta mu sannan bayan wannan ya halatta su ɗauke ni leburanci ko in ɗauke su leburanci ka ɗauki wanda ba musulmi ba ya leburanci a gidanka ya halatta ya ɗauke ka ka yi leburanci ya halatta waɗansu malaman suna magana ne akan cewa mun yarda ka ɗauke shi ya leburanci amma shi ya ɗauke ka ka yi lebura ƙarƙashinsa ne ba mu yarda ba aka ce saboda me saboda suka ce a cikin yin leburanci ƙarƙashin wanda ba musulmi ba akwai ƙasƙancin musulmin da kuma ɗaukakan shi wanda ba musulmi ɗin ba da haka waɗansu malami suka taka burki a nan in shi ko ya zo ya leburanci kai ne ka ɗaukaka shi ya ƙasƙanta babu laifi don ka ba shi aiki
to amma waɗansu malamai suka ce duk ba bambanci tsakanin guda biyu, matukar abin da za ka yi na halal ne ba sako za ka yi masa liberanci ya yi ba, ya halatta. Ya halatta ka amfanu da abin da yake wurinsa na wani ilimi na rayuwa makamancin wanda kai ba ka da shi. Ilimi na kimiyya da fasaha, sciences da technology, ilimi na biology, ilimi na chemistry, mathematics, ilimi na physics, ilimi na kiwon lafiya da ɓangarorin rayuwa wanda karasa wanda za ka koya a wajensa, ya halatta ka koya wajen shi. Ya halatta ka ɗauko shi ya koya maka ko ya koyar da ɗanka. Abinda ba za ka ɗauke shi ba ya koya maka shi ne abin da ya shafi addininka. Yoya ya kai san addininka balantana koya mashi. Duk wannan a musulunci in kai ka koya mishi ko shi ya koya maka ba ku yi sako ba. Shi ya zo koya shi ne ɗalibi, kai ne malamin, ya halatta ka koya masa waɗanta. Kai ka je koya shi ne malamin, ya halatta ka koya a wajensa. Duk wannan ɓangarori ne na rayuwa da Allah ya halatta mu'amala da su. Ya halatta ka duba mara lafiyan cikinsu in ba ya da lafiya. Ya tabbata cikin hadisin Bukhari wani khadimi na manzon Allah bai masa hidima ya yi rashin lafiya sai manzon Allah ya je duba shi. Da ya je duba shi sai ya amfani da wannan dama wajen kiran shi zuwa ga addinin musulunci da daddatsar kalma. Yaron sai ya kalli manzon Allah, sai kuma ya kalli mahaifinsa, sai manzon Allah yana kiran shi zuwa ga musulunci, sai ya kalli manzon Allah, sai ya kalli mahaifinsa, sai mahaifinsa gashi bai Yahuda ne a lokacin, sai ya ce ati abul qasim, an sa kiran baban qasim. Sai yaron ya furta kalmar shahada yace ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Manzon Allah ya tashi ya fita yana cewa alhamdulillahi allazi anqadhahu minan nar, yabo ya tabbata ga Allah da ya tsamar da shi daga wuta. A nan Allah ya sanya ziyarar da manzon Allah ya da dubiya da ya je wa wannan mutum baya da lafiya ta zanto sanadiyar shiriyarsa. Da haka ya halatta kai ma ka je duba shi a asibiti a yau, makwabcinka wanda ka sani wanda ba musulmi ba. Saboda me? A ciki akwai kyakkyawar mu'amala da ta iya jawo su zuwa ga addinin musulunci. Ya halatta yi masa barka in ya samu wani mukami, in ya samu karuwa matarsa ta haihu, ko ya ci wata riba a kasuwanci, ka ce ina taya ka murna, ya halatta. Abinda bai halatta ba yi masa barka da zuwan wani idi da ya tafi idinsa, kamar ka ce masa barka da Kirsimati, happy Christmas ko happy new year, wannan bai halatta ba. Wani malami yake cewa in ma wanda ya ce happy new year ko happy Christmas bai kafirta ba, yace to abinda yake ba ira sai cikin kaba'ir. Akwai malaman da suka zafa ba, suka ce da mutum ya faɗa haka sai jaddada kalmar shahada. In ka ce barka da Kirsimati ko ka ce barka da sabuwar shekara, an zo ɗaya ga watan January, ko kai masa barka da wannan Monday ɗin da muka faɗa ta ɗazu, yasta mande, to suka ce hadarin ya kai ga ati ya kamata ka jaddada kalmar shahada. Amma zance mai karfi shine mutum ba za a ce ya kafirta ba, amma abin da ya laifi ne, sabo ne, zunubi ne. To amma barka kan abin da ya shafi rayuwa kadai nashi wanda baya da alaka da addini za ka yi masa. Ya halatta ka duba shi a asibiti kawai da muka nuna. Ga yi manzon Allah ya je ya duba wannan yaro, ko manzon Allah ya je wurin baffansa Abu Talib bai da lafiya, yana ce masa ya ammu qul la ilaha illallah kalimatan ahaddu laka biha indallah. Daura da shi ga Abu Jahl da Abdullah ibn Abi Umayya, su kuma suna cewa da shi a targabu an millati Abdul Muttalib, yanzu za ka bar addinin iyaye da kakanni. Karshe ya ce ya mutu akan addinin iyaye da kakanni. To da haka dubiya a asibiti ya halatta, ihsani ga mara lafiya ko da ba musulmi ba ne ya halatta. Yana da kyau waɗansu ababai da nake gani a waɗansu wurare, kamar a Kano a masallacinmu na Usman bin Affan akwai samari da suka kafa ƙungiya ko committee mai suna Jam'iyyatul Birr, sukan kai ziyara a asibitoci dan duba marasa lafiya da jajinta musu da tallafa musu. Haka abauci inda nake zuwa mana darasi a kafa wata kungiya ta Zaitun Islamic Foundation. An kai ziyara asibiti, a kai ziyara kurkuku, a taimaka marasa lafiya ko da ba musulmi ba ne. Wannan ya yi tasiri kwarai da gaske wajen jawo hankalin waɗansu zuwa ga addinin musulunci. To ya kamata irin nan ma a ce akwai irin wannan. Waɗansu kwamitoci na taimaka marasa lafiya, waɗansu kwamitoci na kula da marayu, ya kamata duk irin wannan ayyuka na alkhairi ya halatta mu yi su cikin addininmu, don za su iya tabbatar mana abin da ake kira al-maslahatu da'awiyya, maslaha da gyara ta ɓangaren da'awa da propagation ɗin addininmu. Baya ga wannan, akwai matsalar yi musu sallama. Shin ana yi musu sallama ko ba a yi musu? A nan ma malamai sun tattauna a kai. Akwai wanda suke da ra'ayin ya halatta kai musu sallama in ka gamu da su. Suka kafa hujja da abinda ya faru tsakanin Annabi Ibrahim da mahaifinsa. Lokacin da Annabi Ibrahim ya kira mahaifinsa, ya abuti lima ta abudu ma la yasma wa la yubsiru wa la yughni anka shay'a, ya abati inni qad ja'ani min al-ilmi ma lam ya'tik fattabi'ni ahdika siratan sawiyya, ya abati la ta'budu ash-shaytan inna ash-shaytana kana lir-rahmani 'atiyya, ya abati inni akhafu an yamassaka azabu min ar-rahmani fatakuna lish-shaytani waliyya. Duk da dadin zance da Annabi Ibrahim ya amfani da shi wajen kiran mahaifinsa, sai mayar masa da martani cewa araghibun anta an alihati ya Ibrahim, yanzu kai wa addini na ta waye kai Ibrahim, la in lam tantahi la arjumannak, in baka dana ba sai na jefe ka, wa hajirni maliya, tafi gaba ni wuri. Annabi Ibrahim sai ce salamun alaik, sa astaghfiru laka rabbi innahu kana bi haqiya, wa atazilukum ma tad'una min dunillah wa ad'u rabbi asa alla akuna bi du'a rabbi taqiya. Allahu salamun alaik. Sai waɗansu malamai suka ribanci wannan kalma ta salamun alaik, suka ce yana nuna halaccin yin sallama ga mutum ko ba musulmi bane, dan ga mahaifin Annabi Ibrahim ba musulmi bane, amma ya ce masa ne salamun alaika. Waɗansu malaman suka ce salam din da ke cikin wannan aya ba salam ne na addu'a irin wanda musulmi ke wa juna in mun ga mu ce assalamu alayka ko assalamu alaikum ba, a'a salam ne na mutaraka, abin nufi ka amintu ni bazan cutar da kai ba, in kai ka ce la'arzumannaka ni bazan ce la'arzumannaka ba, in kai ka ce kaza ni bazan ce kaza ba, ma'ana ka amintu cewa ko da ka mona namun ni bazan mayar da martani ba, amma ba wai yana roƙon masa amincin Allah bane wanda mu ko shi muke wa juna in muna gayar da juna. In nace da malam Ishaq assalamu alaik ko assalamu alaikum, abinda nake nufi amincin Allah ya tabbata gare ki, aminci a nan duniya, aminci daga cuta, aminci daga talauci, aminci daga cin nasara abokanan adawa, aminci a kabari wato daga fituna daga azaban kabari, aminci daga azabar wuta, duk sai nake roƙowa mutum in nace assalamu alaikum. Ina fata an fahimta. To a nan gurin tattaunawa akan mas'ala ta ai musu sallama ko kar ai musu, abinda kawai nake so in kai shi, in kai gare shi a cikinta, ba wai in kai makular bayyana dalilai da baje kolin hujjoji da malamai suka yi ba nake so, a'a kawo mas'alar kanta cewa shin ana yi musu sallama ko ba ai musu, wannan ya nuna kyautayi din addinin musulunci. Don in addinin musulunci ba da kyautayi ba ma za a tsaya na tattauna ai musu sallama ko kar ai musu ba, kawai kaulan wahidan ba za a yi ba ne. Amma tun da har waɗansu suka ce ayi, waɗansu suka ce kar ayi, ya nuna mai kyautayi na addinin musulunci. Kuma gaskiya zance mai inganci da malamai suke kafa hujja a kai ya nuna cewa Yahudu da Nasara, wato ahlul kitab cikin kafirai, ka fara yi musu sallama ne ba za ka fara ba, amma in sun yi maka sun ce assalamu alaikum, ya halatta ka ce wa alaikum assalam. An fahimta ko? Akwai asar na Abdullahi dan Umar da waɗansu daga cikin sahabbai da Imam al-Bukhari ya roto cikin littafin Al-Adab al-Mufrad wanda suke karfafa wannan zance. To dukkan waɗannan ɓangarori ne na mu'amala na takuɗuwa da juna da aka halatta mana tsakaninmu da waɗanda suke wato ainihin ba musulmi ba. wannan fa duk ana magana lokacin da muke zaune da su zaman lafiya zaman da babu fada a ciki babu rigima a ciki dai idan an ci rigima ita kuma tana da hukunci hukuntanta ita rigima kuma ita rigima zuwa take dama ba wai ita ce asalin rayuwar dan adam ba in asalin rayuwar dan adam shine rigima ba wanda zai gina gida ba wanda zai aure ba wanda zai mota dan rigima ba ta bari ai waɗannan amma rigima ba kowar abu ce to tunda ba kowa ce in ta zo hukunci hukuntanta kuma daban na rigima ina fata an fahimta abu na hudu dan kun san abu na farko asalin alaka tsakanin musulmai da kafirai cewa asali ana gina ta ne akan wato su suna kin mu da haka kuma za mu mayar da martani na kiyayya abu na biyu ko muka ce addinin musulunci ya yi umarni da kyautayi zuwa ga waɗansu ɓangarori na mutane ko da ba musulmi ba ne wannan mun ambata abu na uku ɓangarorin mu'amaloli wanda muka zana mu'amala ta ɗaya da ta biyu da ta uku da ta hudu da ta biyar wato ta ɗaya saye da sayarwa ta biyu yin wakafi gare su ta uku leburanci karkashin su ko kuma su fi leburanci a wurinmu amfanuwa da wani ilimi da suke da shi ko su su amfana da namu sannan na hudu ga yadda su in ba su da lafiya da mi musu barka na biyar shine maganan sallama wai na sake hararo mana abin da muka wuce baya abu na hudu a cikin manyan gabobin maganar mu shine ya kamata mu bambance tsakanin mu'amala da su a cikin sha'anonin mu na rayuwa da kuma abin da yau ake kira da cewa zamanatul adiyan kawance tsakanin addinai akwai wanda suke son samar da wani friendship tsakanin addinai a yi kawance tsakanin yahudanci da kiristanci da kuma musulunci ta yadda kwata-kwata za a daina rigima kuma za a daina gaba kuma za a daina tashin-tashina a yi ta tattaunawa yau a je coci a yi meeting gobe kuma a je masallacin juma'a a yi meeting a samu kawance tsakanin addinai to kun ga shi wannan daban kyakkyawar mu'amala da aka ce mu yi musu duk da suna kafirci mu muna imani kuma daban dan waɗansu suka ribanci waɗancan ɓangarori na kyakkyawan mu'amala da Allah ya shar'anta mu yi musu muna rike da addininmu suna rike da nasu sai su ribanci wannan sai su garwaya ki da wannan bakuwar aƙida da yau marubuta a ƙasar Turai suka kawo ta ta cewa ƙawancen addinai masu hankali kuwa ko da ba su da ilimi sun san akwai bambanci tsakanin yi wa mutum ihsani da kuma ya zama abokinka domin kakan shiga mota yanzu kafin ka tafi wani wuri ka ga trafik ya tsayar da kai a bakin danja kafin ka wuce wani ya zo taimaka ka taimaka masa kuma ka taimaka masa daga taimaka masa ya yi rajista a cikin rajistan abokananka kenan kaga abuja daban kuma taimako ihsani daban kuma taimako daban ka yi wa mutum ihsani a rannan ka taba ganin sa kuma daga rannan ba za ku sake haduwa ba a duniya abuta ko wani abu ne na dindindin to ya kamata mu bambance tsakanin ihsani gare su da kuma kawancen addinai wata ƴar karamar riddace ta zamani da waɗansu suka kai rosa ya kamata mu fahimci wannan da kyau ku yi hakuri in na kausasa harshe a kai laifin ba a nan aka fara shi ba akwai marubuta a wannan karni na 19 da ya kare a karni na 20 da ya kare din nan a waɗanda suke daga cikin rabi musulmi kuma rabi sun tasirantu da waɗansu ababai da ba musuluncin ba su suka fara kawo wannan cikin rubuce-rubucensu irin su Jamaluddin al-Afghani irin su Sheikh Abu Zahra irin su Mustafa al-Maradi irin su Dr. Wahabat al-Zuhaili waɗannan duk sun yi waɗansu rubuce-rubuce cikin littattafansu masu hadari Abu Zahra a cikin littafin sa Al-Alaqatu Dawliya fil Islam wato International Relationship in Islam a cikin littafin nan ya yi waɗansu maganganu da ke nuna kamar abinda ake kira al-adiyanu samawiya suna nufin da musulunci da kiristanci da yahudanci wato addinan sama haka suke ambatansu sai su ce waɗannan addinai akwai ƙawance da alaƙa mai ƙarfi tsakaninsu kamar yadda shi Jamaluddin al-Afghani wanda kalmarsa ta fi haɗari yake cewa waɗannan addinai guda uku a iya bincike na da zurfaffen tunanina da na yi maɓuɓɓugarsu ɗaya ce kuma ma abin da suke so su tabbatar a duniya ɗaya ne yake don haka har yanzu ina da wani kyakkyawan fata da nake gani yana walƙiya a sararin samaniya hadirinsa ya fara walƙiya kila akwai ranar da za a fara yayyafi mamakon sai sauka cewa waɗannan addinan sun dunkule sun zama ɗaya watan wata rana. Yayi rubuce-rubuce masu hadari akan wannan. To a Orientalist marubuta na ƙasar Turai da kuma 'yan mulkin mallaka sun yi amfani da wannan rubuce-rubucen da waɗannan waɗansu musulmai ne suka yi a Egypt da sauran waɗansu ƙasashe na duniya da Syria wajensu sa musulmi mu yarda da wannan aƙidar da aka kawo ta ƙawancen addinai. Amma tsakani da Allah na gabatar mana tun farko shi yasa na zubo ayoyin kuka ji su da farko ban yi fassara ba. Dazun na ce da ku Allah ya ce walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattaba millatahum. Yahudu da nasara ba za su taba yarda da kai ba har sai kai me ka bi addininsu. Da zaran kai sun ce mun yarda da kai kai nagari ne to lalle ka bar wani bangare na addininka ko ka sani ko baka sani ba. Matukar kana rike da kowace koyarwa ta addininka ba za su taba yarda da kai ba haka Allah ya ce. Kaga kawance ba zai taba yiwuwa ba. Ashe anan kawance zai yiwu ne kadai idan su sun rikide sun zama musulmi wanda sai kai musu da'awa za su yi haka ko kai abin Allah ya kiyaye ka rikide ka zama arni to kaga ba in ba ga ba zai kawance ba. Amma kawance su suna nan a yadda suke kana nan a yadda kake a cewa addinan ku suna kawance a'a kai mutum da mutum kuna mu'amala amma addinin ka na nan shi ma addinin su na nan. Amma kar ku ce wai za ku kulla kawance da addinan ku dai in za a yi wannan sai an yi gyare-gyare cikin addinin naka kai to wani gyare-gyare kuma za ka yi wa addininka tun daga ranar da Allah ya ce al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islamu dina wani gyara kuma za ka yi cikin addininka. To lalle ya kamata ƴan uwa musulmi su fahimci wannan ba wani kawance tsakanin addinai amma akwai dangantaka mai kyau da za a iya samu tsakanin mabiya addinai da junansu. Amma su addinan a ce a kulla kawance a tsakanin addinan babu wannan ƙarya ne in ko an yi wannan to a tabbatar munafunci yake. Yanzu haka ana waɗansu tarurruka a ƙasar nan a nan Kaduna na Sabaji an yi Ailorin an yi ina ne wai ana son a samu waɗansu shugabanni daga cikin musulmi da shugabanni don a samar da wani kawancen addinai. To abin da muke shawara ga duk wanda zai je wannan taron shi ne a tattauna kan yadda musulmi da kirista tun da zama ƙasa ɗaya Allah ya kaddara su zauna kasa ɗaya yaya za su yi su inganta wurin zaman nasu. Amma yaya za su yi wai wancan addinin ya dace da wannan a canja masa fasali in akwai zafi a cikin wannan addinin a ɗan rarrage a sassauta kamar yadda aka yi wa yadda America ta yi wa kasashen Larabawa ta cuce su a rikicinsu da Isra'il kullum wai don cimma manufar samar da zaman lafiya a gabas ta tsakiya sai a kawo wa su musulmi waɗansu ƙa'idoji su bi su fara implementing ɗinsu a ƙasashensu kuma su Yahuda ba a tabbatar musu da kowace ƙa'ida ba. Akwai waɗanda aka sa suka yi gyara a cikin syllabus ɗin karatunsu ayoyin da suke magana akan jihadi aka ce duk su goge su don wannan za su haifar da rashin zaman lafiya a gabas ta tsakiya kuma za su kawo wa shirin da ake na samar da zaman lafiya cikas. A daina karantar da gwagwarmayar yakin Uhudu da yakin Badar da Khandaqo da Ahzabu ayoyin jihadi ma gaba ɗaya kalmar jihadin a daina faɗarta a musanya ta da wani abu ko a ce faɗa kuma kar su ce ana jihadi sai dai su ce ana faɗa kaga faɗa kaga ko a ina ana yin faɗa ko a tasha ko a kasuwa ko ana ana faɗa amma jihadi ko sai a filin jihadi ake jihadi. Sannan kuma kar su ce tsakanin musulmi da yahudu a su ce tsakanin larabawa da yahudawa don a cirewa abin rigar addini. To kai ko musulmi da an cirewa wata mu'amala ka ta rayuwa rigar addini an gama da kai ka mutu wallahi ka gama yawo. To da haka dai ina son mu fahimci wannan kwarai da gaske addinin musulunci baya iya karɓar wani gyaran fuska inna dina inda Allah al-islam wa man yabtaji ghayra al-islam dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati min al-khasirin. Ba zai karɓi wani gyaran fuska da mutane za su yi masa ba wajen wai a kulla kawance tsakanin addinai. A addinin mu yana nan Allah ya ce lakum dinukum waliy dini addinin ku na gare ku na gare ni illa iyaka in wani abu ya shafe mu mu duka gashi ga gidana ga naka magudanar ruwa ta ungur mu ta toshe kaga zamu hada kai ya zamu gyara magudanar ruwan mu zamu hada kai mu yi committee na community din mu mu je mu samu chairman na local government a zo a gyara mana magudanar ruwa ko a yi mana kulbati za mu haɗa kai domin mu je wata ma'aikata a gwamnatin jihar don cimma wata manufa tamu a gyara mana makarantar unguwarmu. Wannan duk ya shafe mu duka, makarantar firamare ɗinmu, titinmu, kwalbatinmu, magudanar ruwanmu. Ba wanda yake karka haɗu da kirista kai wannan ya halatta ku haɗu ku yi, ko ku da kanku ko ku nemi gwamnati taimako, haƙƙinku ne ku nema a yi muku. Amma alaƙar addinai ina son lallai wannan ku fahimce shi da kyau. Abu na biyar, wato musulunci ya shar'anta mu yi insafi da adalci tare da mu da su kirista ko ba yahudawa. Abinda ake nufi da adalci wato tabbatar da gaskiyar mai gaskiya da kuma tabbatar da kuskuren mai kuskure. Idan aka yi fada tsakanin wani musulmi da wani kirista a gabana, aka yi fadan na san abinda ya haifar da fadan musulmin ne baya da gaskiya, kiristan ya fi gaskiya, dole ne musulunci ya nuna min in goyi bayan wannan kiristan, in tabbatar da shi yake da gaskiya, in faɗi kuskuren wannan musulmin da ya tsokano wannan kiristan. Addini na ya koya mu wannan don fada ne na ɗaiɗaikun mutane da wane da wane suka yi rikici a kasuwa, don wane ya karɓi bashin wane, ya cinye masa, ya kibiyarsa, don shi kawai musulmi ne, wancan ko ba musulmi ba, ba zan zo ba kawai wannan ya je cinye bashin wannan, kuma ya zo ya ce Allahu akbar ya daga tutar jihadi, in goyi bayan sa, ce ƙarya kake, wannan ba jihadi bane ba, azzalimi ban yadda ba. Dole a musulunci in yi wannan, don Allah ya ce wa idza qultum fa'dilu walau kana dha qurba, in za ku faɗi ku faɗi gaskiya, ku faɗi adalci, ko da wanda magana ta shafa dan uwanku ne. Kuma Allah ce ya ayyuhal ladzina amanu kunu qawwamina bil qist shuhada'a lillahi walau ala anfusikum aw al walidaini wal aqrabin in yakun ghaniyan aw faqiran fallahu awla bihima fala tattabi'u al hawa an ta'dilu wa in talwu aw tu'ridu fa inna allaha kana bima ta'maluna khabira. Ya ayyuhal ladzina amanu kunu qawwamina lillahi shuhada'a bil qist ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. أيوين نن غدا بي سنا دا مكفتكا تفسكر سورة تفلكون تنا تكن سورة النساء تبين تنا تكن سورة المائدة با وات سورة أتوكي السفوة تفلكو بنجي ناتوا يا قوة أن تسكي إيماني كزنتو ماسس إيد دا شيدا دان الله ماسس شيدا تارد آدل في دا قسكيا wanda za ku ba da shaidar ko da kanku ne, ko da mahaifanku ne guda biyu suka yi ba daidai ba, ku tabbatar da rashin daidai dinsu. In yakun ganiyan aw fakiran, duk wanda za ku ba da shaida a kansa ko ku ba da shaida don ya moru da ita, ko da ya kasance mawadaci ne, ko da ya kasance talaka ne dai, fallahu aula bihima, Allah shi ya fi cancanta ka ji tsoro ba shi ba. Dan wadatarsa karka ji tsoronsa, dan talaucinsa karka ji tausayinsa, ka ce to ai baya da gaskiya amma talaka ne, bari in goyi bayansa. Dole ka tabbatar da rashin gaskiyarsa. Wala tattabi'u al-hawa an ta'dilu, Allah ce karku bi son zuciya, ku nemi ku kauce daga kan tafarki na daidai. Wa in talwu aw tu'ridu, idan kuka dan karkatar da zance da harshenku, aw tu'ridu, ko kuka ki tsaya ma a kiraye ku dan ku bayyana gaskiya, kun san in an kiraye ku dole ku bayyana gaskiya, da shi da ake laika sai ka gudu, fa inna Allah kana bima ta'maluna khabira, Allah zai baku labarin abin da kuka aikata. A can gurin kuma yace idlu huwa aqrabu littaqwa, bayan yace wala yajrimannakum shay'an qawmin alla an ta'dilu, kar kin wadansu mutane ya hana ku yi musu adalci, ko da kirista ne, ko da ya taba zagin ka, ko da ya taba cin mutuncin ka, amma a yanzu an zo shi ne yake da gaskiya a rigimarsa da wani musulmi, dole ka tabbatar da gaskiyarsa. Ba ta akai ka taya kiristan fada ku yi wa musulmin dukan tsiya ba, a'a, ka tabbatar da shi wannan kiristan shi ne mai gaskiya, kuma a bashi abinsa, shi wancan musulmin shi ne ba da gaskiya. Ga ayoyi nan a cikin suratul nisa wajen ayoyi tara ko sama da haka da suka haɗu a lokaci guda aka saukar da su suna bin juna don goyon bayan wani mutum wanda ba musulmi ba, wanda wani musulmi ya zalunce shi. Munafiki ne cikin munafikai ya zalunci wani kafiri, da aka zo sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kula da shaidar da wannan munafikin ya bayar da baka da dadin zance, ya dauka shi yake da gaskiya, sai Allah ya saukar da wahayi, inna anzalna ilaykal kitaba bil haqqi litahkuma bainan nas bima araka Allah wa la takun lil kha'inina khasima wastaghfirillaha inna Allaha kana ghafurur rahima wa la tujadil an allazina yakhtanuna anfusahum إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما ومن يكتب إثما فإنما يكتبه على نفسه وكان الله عليما حكيما ومن يكتب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا ولولا فضل الله عليك ورحمته لهمت طائفة منهم أن يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم كان فضل الله عليك عظيما duk wannan fa ana bada kariya ga wani mutum wanda ba musulmi ba wani musulmi ko musulmin baka ya so ya cuce shi aya ta sauka tana goyen bayan wancan cewa kar a cuce shi kuma aka ce in ku musulmi kun daurewa dan uwan ku gindidi ba daidai ba a nan gidan duniya gobe kiyama in Allah ya kwance masa zane wa zai daura masa yau kun ba shi kariya kun zama lauyoyinsa gobe kiyama waye lauyoyinsa a gaban Allah batun cewa shi ba musulmi bane daban tsakanin shi da ubangijinsa batun cewa wannan shi ke sa ka cuce shi a dukiyarsa ko abin da jininsa ko mutuncinsa wannan kuma daban abu na shida an haramta mana wato abu na dab da karshe kenan an haramta mana mu zalunce su ko a cikin dukiyarsu ko a cikin mutuncinsu ko a cikin gangan jikinsu yayin da muke zaman lafiya tsakaninmu da waɗanda ba musulmi ba ba zaman yaƙi ba to ba shi halatta mu cuce su ko mu zalunce su ta hanyar dukiyarsu ko mutuncinsu ko kuma abin da ya shafi gangan jikinsu yi musu ta'addanci kashe su ko raba su da wata gaba ta jikinsu idan ana cikin zaman lafiya musamman idan suka zanto kafiran amana wanda akwai yarjejeniya ta za mu zauna lafiya tsakaninmu da su to wannan duk kyauta yi na addinin musulunci har manzon Allah ya faɗa cikin hadisin Bukhari cewa dukkan mutumin da ya kashe kafirin amana to ba zai ji ko da ƙanshin aljanna ba yace ƙanshinta ko ana ji tun tsakaninka da ita tsawon tafiya ta shekara 500 ana jin ƙarshen ta to shi ba ma zai ji wannan ƙarshen ba to kun ga nan gurin akwai buƙatar yi musu adalci kenan in ana zaman lafiya ina ƙara jaddadawa in ana zaman lafiya dan idan ba a zaman lafiya ana zama na fada wannan hukuncen fada suna nan kuma daban dan haka duk waɗannan kyautai ne irin wanda addinin musulunci ya tsara mana daga ƙarshe abinda zan cike zance na da shi a tsakani da Allah ranan wanka a ranan ba a ɓoyen cibiya kuma yin ana so a magance cuta ƙwarewar likita shine ya tambaya me ya haifar da cutar
kanin musulmi da
kirista
a nan arewa
ta Najeriya ne ake yin su fa
har yanzu
a kudu ba a yin su ba ka raba rigima a Najeriya kan da wani ƙanshi-ƙanshi ko burbuɗi ko ƙure-ƙure ta addini ko yaya amma galibin rikicin kudu na ƙabilanci ne amma rikicin arewa ko ba na ƙabilanci ba ne na addini ne to me yasa sai a arewa ake wani rigima wani abin ne da ya kamata masana tarihi da siyasar jiya da yau da malamai na addini da dattijai da suka gaje suka ga yau su tsaya su kalli abin su ba shi hukunci mai kyau dan a fitar da wani sakamako a dan karamin nazari na da lura da al'amura a irin shekaru irin nawa ban yi shekaru mai sai wanda za a ce na gajiya ba ballanta na shekaran jiya a Najeriya yau kawai na sani yau din ma ban gama saninta ba to amma yana daga cikin hikima da basira ga idan kana karanta tarihin magabata za ka kalla akwai lokacin da kana da karancin shekaru za ka nemi waɗansu dattijai ko masana a wani fanni na rayuwa ka kulla alaƙa da su don su rinka ƙarar da kai a wannan fannin nasu dattijai ko masana ka rinka sanin me aka yi jiya aka kulla da ke karin jiya dan ka rinka jin waɗansu ababai da za su zama mafitila a rayuwarka ta yau. A gaskiya ƙananan ƙabilu da muke da su a arewacin arewa ta Najeriya, sawa'un a ƙasar Zaria ne ko a ƙasar Kano ne ko a ƙasar Katsina ne ko a ƙasar Borno ne ko a ƙasar Adamawa ne ko a ƙasar Bauchi ne, waɗannan ƙananan ƙabilu da suke tare da kakannin mutum da sun fi kusanci da mu, sun fi kusanci da musulunci sama da kusancinsu da addinin Kiristanci, domin suna tare da iyayenmu tun shekaru 500 ko 600 ko 700 da suka wuce baya. Kiristanci ko bai zo ba sai da mulkin mantura mulkin mallaka suka zo shekara 100 ko na makamancinsu da ya wuce baya. Kaga alaƙarsu da mu da kusancinsu ya fi kusa. Yankinmu na ƙasa ɗaya, muna shan ruwa a gulbi ko tafki ko kogi ɗaya, galibi ma mukan ci kasuwanni ɗaya da su, su da kakanninmu da iyayenmu. To amma sai ya kasance an samu sakaci a wurin magabatanmu da suka wuce, ko malamai ko sarakuna. Sarakunan su rinka amfani kamar yadda muka ji da su waɗannan ƙananan yaran wajen mayar da su bayi ko tursasa su da sa su waɗansu ayyuka masu wahala da zaluntarsu, kamar yadda su malaman suka rinka sakaci ba su koyar da su addini ba. A kowane gari da na je cikin garurrukan nan da na zana mana, ba zan faɗa muku kowanne ne ba, da aka ce shekaru 40 ba su kai 50 ba baya, da mutanen wani ƙauye waɗansu ƙananan ƙabilu ɗinnan suka musulunta, suka nemi sarkin masarautar wannan yanki ya je ya karɓi baƙuncinsu cikin addinin musulunci, da ya ji labari ya tura dogarawansa da bulada da kokara aka rinka yi musu ɗan banzan duka cewa yanzu za su shiga addini, ku ne za ku yi daidai da mu a yau, ba ku isa ba har nan banza, ku ne za ku yi daidai da mu an ƙi. Aka yi musu ɗan banzan duka aka hana su shiga addinin. Irin waɗannan suna nan da yawa an same su, ko waɗanda za a sa su zo su yi noma a gonakin waɗansu daga cikin shugabanninmu a da, su yi girbi su yi sussuka a ba su, su zo su yi surfe sai a ba su dusa a hana su ƙwayar. Wannan ta sa Paul Gindiri a Jos ya rinka cewa ku Hausa iyayenku sun baiwa namu dusa, mu ko sai mun ba ku tsakuwa kunci da maganganu makamanta waɗannan. Duk dai inda ka tambaya, idan ka je Kano ko ka zo ƙasar Zanzau ko ka je ƙasar Borno ko ka je ƙasar Adamawa, ka samu dattijo adali masanin ya kamata zai baka labarai makamantan waɗannan. A nan gurin dole ne a sabtin cewa eh haka ne, an samu waɗansu daga cikin iyayenmu ko shugabanninmu sun yi kuskure. To amma abinda muke kira ga su waɗanda suke na yanzu daga cikin ƙananan wannan ƙabilu ɗin, minority ɗin da suke raye a yankin da 'yan Hausa Fulani sun fi su yawa, abinda muke kira gare su shine su fahimta. Na farko dai, mu da ku da muke raye a da, ba ni ne na sa kai mun surfe na ɗauke ƙwayar na baka dusa ba, ƙila wani kakanka ne a tarihi a matattakala ta bakwai yake, wani kakana a tarihi a matattakala ta bakwai ko takwas yake, sun riga sun mutu hukuncin su na wurin Allah. Idan na ce kakana ɗan farauta ya zalunci kakanka makeri ko kakanka makeri ya ce zalunci kakan wani ɗan farauta da haka yau sai an rama mata, to har duniya ta tashi ba za a daina rigewa ba. Don a nan gurin to sai a yi ta ƙoƙarin binciko labarai na ƙarya da na gaskiya, sai na tabbatar da ka zalunce ni don in samu hujjar da rama. Kai ma sai ka binciko labari ko na ƙarya ne don ka tabbatar da na zalunce ka don ka samu hujjar ka rama. a nan gudun sai ya zanto da mu da ku duk ba za mu ji daɗin rayuwar ba. To wannan ya kamata su fahimta su a na yau ɗin. Wannan kenan. Na biyu, salon rayuwar mu ta yau akwai da'awa da tallata addinin musulunci da bayanin addinin. Addinin fa ba wai addini ne na Hausa Fulani ba, kuskuren minority ɗinmu na arewa da suke ɗaukar shi musuluncin ma gaba ɗaya ma a ƙasar Hausa aka saukar da shi. Shi ko addinin ba na 'yan Hausa Fulani ba ne, addini ne na duk duniya. Abin da ke nuna haka, musulman farko Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam balarabe ne, a cikin mabiyansa ga Umar ba Quraishi ne, ga Bilal mutumin Habasha ne, ga Salman mutumin Fasha ne, wancan bakar fata, wancan mutumin fata, wancan balarabe, da haka addinin ya taho. Kasar Hausa din nan addinin ita ma daga baya shigo cikinta, kafin ya shigo da maguzawa ne. Kuma har yanzu a yankin Sumaila cikin kasar Kano da karamar hukumar Wudul da karamar hukumar wato Tudun Wada da karamar hukumar wato Anishin Rano, akwai yankuna da yawa inda har yanzu akwai maguzawa. Ga su Hausawa ne, typical Bahaushe, amma ba maguje ne, baya addinin musulunci. Suna nan don ku gane addinin ba na 'yan Hausa Fulani ba ne, addini ne na Allah. Kuma duk mai hankali a duniya zai karɓi addini ne ba ta hanyar wanda yake wakiltar addinin ba, mai addini yake kunshe da shi. A yau in zaka shiga musulunci, kar ka kalli rayuwar Bahaushe ko wani sarki cikin sarakunanmu na da ko na yanzu, ko rayuwar wani malami ko tasarrufin wani ma'aikacin gwamnati musulmi. A'a, nemo a littafin addini shine Qur'ani. Kar ka karanta a kasar Hausa, tafi ka je London ko ka je New York ko ka je Pakistan, ka shiga wata library ka ce a kawo maka littafin addinin musulunci inda ba su da alaka da kasar Hausa. Ka ɗauki hutu a matsayinka na ma'aikaci, ka karanta shi tsawon wata uku, hudu, biyar, ka ga yadda musulunci yake a rubuce, sai ka shige shi ba ruwanka da al'adar Bahaushe. Mu in kai wannan kayan addini kuma za ka shiga aljanna insha Allah, ba abin da zai hana ka shiga aljanna. To amma matsalar shi ne ƙiyayya da ɗan Hausa Fulani sai ya hana minority namu na arewa karɓar addinin musulunci. Kaga wannan ko ba adalci bane ba. Ba adalcin rayuwa ba ne. Sannan kuma babban abin da ya haifar da ƙiyayyar, da can ɗin lokacin da suke addinin gargajiya kafin su shiga Christianity, duk da iyayen namu da kakannin namu an samu ɗaiɗaiku sun zalunce su, akwai wanda suka yi musu adalcin rayuwa. Ɗaya kenan, a wannan lokacin duk da zaluncin da suke ganin an yi, ba abin da ya haɗa su rigima ko tashin tashina ɗin. Sai da sai karɓi Christianity. To da Bature ya zo ya ba su Christianity, sai bai ba su Christianity da rigar addini da kyautayi da ihsani ba, kawai sai ya dasa musu Christianity amma a cikin riga da aka ɗinka ta da manufar mulkin mallaka, don su zama 'yan gadinsa masu taimakawa Bature cimma manufarsa ko da ya ba da mulkin kai ya fita. Ta yaya Bature zai samu wannan dama sai an samu wannan aƙidar da masu mulkin mallaka suka kawo ta, ta divide and rule, wato farrik ta su, raba kan mutane don ka shugabance su. Shi yasa duk inda Bature ya yi mulkin kai zai fita, sai da ya dasa wata gaba a ƙasar sannan ya fita, don yana daga can Ingila ɗinsa ko Faransa ɗinsa. Lokacin da yake sai ta da rigima, dama remote control ɗin na hannunsa, sai ya binciko wannan ɗan abin rigimar, sai ta tashi, sai ya fito a matsayin ɗan rabo. Kuma ƙarya yake, ku dukan ku biyun baya ƙaunarku. Kuma duk inda Bature yake baya samun mai ƙarfi a ƙasar da ya mallaka ya goyi bayansa, minority ke goyon baya, kuma su zai ƙarfafa, don ya san duk ƙarfafa sun da ya yi ba za su ci nasara a kan majority ɗin ba, amma dai za su yi wa majority ɗin illa, amma ba su ci nasara a kansu ba. Amma in ya ƙarfafi majority, za su murƙushe minority a gama da su, su zama kabaru kana, ya zanto an shafe su a ƙamus ɗin tarihi, babu su a ƙamus ɗin tarihi ko a map ɗin duniya. To Bature idan an yi haka, wato babu shi ba manufarsa kenan ta raba kan mutane don ka shugabance su. sai ya yi ta karfafar yan minority, ya ba su makami, ya ba su ilimin zamani, ya ba su guraben garo ilimi ba don yana kaunarsu ba. Da haka kar ku dauka cewa don ku rike Christianity Bature yana kaunarku, ƙarya ke ba ya kaunarku. Babban abin da ke nuna haka ya dasa ku ne ba wai a nan Najeriya ba, dukkan ƙasar da aka yi mulkin mallaka an dasa irin waɗannan ba don komai ba, don a samar da manufar tayar da rigima lokacin da ake so. A yau in aka yi rikici, ni da kai ba mu kera makamai, sai dai mu samu daga Ingila ko Amerika ko Faransa. Wato sai makaman da suka kera a can suna so su ga tasirinsu, sai su raba mana lokacin da muke faɗar rigima don su yi gwajin makamai, sun mayar da mu wani ɗan ƙaramin laboratory. Saboda ga a nan gurin mun zama ɗan ƙaramin lab na gwajin makamai. In ba haka ba, ya za a yi ana rigima a Liberia wanda majority ɗinsu Kirista ne, akwai tsarin musulmai, ana rigima a Sierra Leone da musulmai masu yawa ga kuma Kirista da yawa, ana rigima a ina ne? Sai a rasa abinci, a rasa magani, amma ba a rasa bindiga da albarushi ba. Kuma kai ka san waɗannan gidadawan da suke yaƙi ba su suka yi bindiga da albarushi ba, Bature ne ya yi ta kawo. Duk inda ake rigima za a iya rasa abinci, a rasa magani, amma ba a rasa albarushin da za a harba, ba a rasa bindiga. To wannan manufar Bature ce. Idan ya kawo maka makamin zai tafi sai kyale ka, kai ka sarrafa makamin. Idan ka harbe wani abokin gabarka shi bai faɗi ba, ya ga makaminsa, in ma kai aka harbe shi ba shi ya yi hasara ba, kai ne aka harbe kai, gobe kuma zai amfani da wani wanda zai gwada. Haka Turawa suke mana. To ya kamata su ɗan minority su fahimci wannan tsakani da Allah, su fahimci wannan baki da irin ta Bature. Domin in Bature zai ƙaunace ka don kawai ka shiga Christianity kana nan ɗan Afirka bakar fata, da ya ƙaunaci mutanen Burundi da Rwanda amma bai ƙaunace su ba, suna rigima suna kashe junansu, kuma yana ba su makamai, kuma ana kallo ba a hana su ba, ba a je ma an raba su faɗa ba, a coci mutum nawa aka kashe. Duk inda ake, don saboda kar ku ɗauka wai kawai don kun je Christianity shi ne za su ƙaunace ku, ƙarya ne. Sai dai don su cimma manufarsu da mulkin mallaka. Idan an kashe ni Bature Ingila bai hasara ba, in na kashe ka Bature Ingila bai hasara ba. To wannan shi ne ya kamata wato su rika kallo. Sannan mu kuma da sarakunanmu da malamanmu da matasanmu da 'yan kasuwanmu da 'yan bokonmu, mu tashi tsaye haikar wajen bayyana hakikanin addini ga wanda ba musulmi din ba, wajen kuma gina alaƙa tsakaninmu da su akan koyarwar musuluncin ba akan ka'idoji da al'adu na yarenmu ba. Kar mu damu da ƙabilanci na cewa ni Bahaushe ne, in wani ƙaramin ƙabila ya zo yin musulunta har yanzu ina ganin shi tubabbe. Wannan yanzu na zama ni ne ba ma gujen in na faɗi wannan kalmar. Wani ba ma gujen da babbar riga da zannabukar da hulakila da tabarau kawai, amma dai bai yi abin da addininsa ya ce ba. Duk wanda ya shiga addinin musulunci a yau kaɗai ya riga ya biya, ya zama musulmi tantagariya, ko da shekaru ɗinsa 20 da 30 da suka wuce baya, baya da matar aure sai ta zina, baya da.